إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة أدوالكو أولا يمشي ترانر لهدي yau goma ga watan Jumadal Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 24 ga watan 1 shekara ta 2021 wannan shine darasinmu na uku a cikin littafin Umdatul Mar'a wanda kuma mun karanta hadisai guda 20 daidai ina fata za mu tashi hadisi na 21 insha Allah gabanin mu fara karatu muna miƙa ta'aziyya da addu'a ga rashi da muka yi yanzu ƙasa da awa ɗaya da ya wuce na ɗaya daga cikin kannin abokanan mu wanda aka yi jana'izar sa yanzu bayan la'asar wato dan uwa malam Ayyub Harun Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kyautata makwancin sa ya kyautata namu ƙarshen idan ta zo ba tare da bata lokaci ba za mu tashi hadisi na 21 ko gaba ta 21 da malam yace anti auratun fastiri nafsaki wala yutala'abu biki shaytan yake yar uwa musulma anti auratun ki sani ke al'aura ce mai daraja da ake suturta ki dan haka nan fastiri nafsaki ki suturta kanki ki karbi wannan kyauta da Allah ya miki na sutura la yatala'abu biki shaytan kada ki bari shaytan ya miki wasa da hankali dalilin wannan matashiya malai ce an Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi qala Abdullahi dan Mas'ud yake anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mar'atu auratun mace da kuke gani al'aura ce fa idha kharajat a duk lokacin da ta sa kafa ta fita daga gidanta istashrafaha ash-shaytan sai shaytan ya darajanta ta ta zamto kowa yana da hasashe da tunanin ya riski menene a tare da ita Abu Dawud ya ruwaito kuma Sheikh Albani ya hasana hadisi a cikin silsilata hadisi sahiha daga cikin fa'idojin da zamu dauka a cikin wannan hadisi shine shaytan yana farin ciki ya ga mace ta fita zuwa ga magarin mutane kuma sai ya zamto ya sharrafa ta saboda ya san wani tarko ne da ya dana wanda zai halakar da ƴaƴan Annabi Adam da yawa da shi Abu Nabiyu ya nuna cewa fitan da mace take yi da bayyana ado shaytan na jin dadin haka fiye da wani abin da take yi wanda ba shi ba inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan Abu na uku da zamu fa'idanta da shi shine tabbatuwar da mace za ta yi ta zauna a gidanta abu ne wanda Qur'ani ya faɗaitar a kai saboda haka mace kar ta bar wannan hanya domin shaytan zai mata wasa da hankali asalin abin da shari'a ta faɗaitar da mace shine ta zauna a gida kar ta fita dan Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku haka Allah ya ce kar ku fita amma din da ya san cewa akwai dalilin da zai iya fitar da ke daga gida na dole sai ya ce to in zaki fita din wala tabarradna tabarrujal jahiliyyati alula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu in dalili ya sa zaki fita ce to kanki fita kina bayyana ado irin na jahiliyya Allah ya kara mana sani abu na hudu hadisi mun fahimci cewa fitan da mace take daga gidanta ba haram bane matukan ta kiyaye dokokin shari'ar musulunci abin da ke asali na uku shine mace ta zauna a gidanta a gaba na hudu kuma shine ba laifi bane dan mace ta fita amma matukan ta bi ka'idoji na musulunci idan dalilin fitan ya sanya haka gaba na 22 mala yace tajannibi az-zihabi ila al-manashiti allati yata'arra fiha an-nisa walau kana bi talabin min zawjiki tajannibi yake yar uwa musulma tajannibi ki nisanci me zaki nisanta az-zihabi ila al-manashiti zuwa wuraren shakatawa ki nisanci fita wuraren shakatawa allati yata'arra fiha an-nisa wanda irin wannan wuraren mata suna fitar da tsaraicin su a ciki ki nisanci fita wuraren shakatawa da mata ke fitar da tsaraici koda ku gidan biki ne inda ake rashin mutunci da rashin kunya saboda baki san a ina ajali zai saukan miki ba ni naga mutum da a wurin rawan biki ta rasu tana ganiyar rawa shi sai gashi ana warware duk wannan kulliyar nata wannan wanda ke hana ku sallah wannan kuka yi shi da safi ba ku da asar akan lokaci ba ku magriba akan lokaci alola bai kai darajar a wanke 8000 ko 10 ko 13 da aka bata a jiki ba to sai gashi ana tun safi sai yamma ta san dare tufafin ma sai aka ce kusa reza aka haka farka tufafin kila ta fi awa 5 tana bin tela akai sai gashi ana goge najasa da shi ƴaƴanki ma ba za su sa shi a matsayin gado ba suna kyaman shi suna tsoron shi dalilin da ake ci abu dokokin Allah shine ba isa ina ajali zai kare ba ajali shine matsala inna adakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fa yasbuq alayhi alkitab ko fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhula da aka karshe na da matukar muhimmanci duk wannan abin da kuke ga ana yi karshe ne ake so yake kyau duk abin da musulmi ke yi karshen shi ne yake so te kyau dan in karshe ba te kyau ba to an fa samu matsala ko Allah ya tsare to malai yace ki nisanci zuwa irin waɗannan wuraren shakatawa wanda mata ke bayyana tsaraici walau kana bi talabin min zawjiki ko da ko ya kasance da buƙatar mijinki ne nuna miki ku dan fita shakatawa amma kuma wurin inda Allah bai yadda da shi ba ne wurin da ake bayyana tsaraici yake daukan zargi da tuhuma to ba a mutum biyayya irin wannan an gane ko bai kamata ma a ce mace ta aure irin waɗannan mazajen batun asali in kuma jaraba ya kai ta to sai ta yi kokarin roƙon Allah da musu nasiha don su gyara halinsu na san wanda take tana haddan Qur'ani ta kai kusan izifi 48 ko 52 wani ban Allah na neman ta da aure wani mai kuɗi ya fito akai ta artabu a dangin wasu na cewa ban Allah suna cewa ana mata bakin ciki an ga yarinya tana da farin kafa ko me ake cin karshe aka bata wanci ashe dan giya ne wallahi har sallan farilla an ta tashi sai sha giya kawai rungume ke hana ta sallah ina san lokacin da aka kawo shari'a aka raba auren kuma da yaya biyu a tsakani Allah ya kyauta dalili akan wannan yace malai yace an Jabir radiyallahu anhu an karbo daga Jabir Allah ya kare da a gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله إرادة أمين الله ثبت أغريشي أتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دمت من ديسني إيماني دا الله درانا تقرشي ذا أتاشيش أبين شكي أيوكا سا فلا يدخل الحمام بغير إزار خيش قول إمام جكي باتارد قرجل ما يبيع جكين سبا يوانشي الحمام يزونا تيمسا تويلت أما نوانكا هو؟ a kal'ada da ruwan me ake wanka da ruwan dimi sannan ya samu asali an gane ko amma inda ake bayan gida muna ce mishi mene al-khala ko da ina aisinul muslim du'a dukhul al-khala mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da ya sanye imani da Allah da rana ta karshe wala yudkhil halilatahu alhammam kar ya shigar da matansa irin waɗannan ɗakunan na fitsara da rashin mutunci wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani da Allah da rana ta ƙarshe fala yajlis ala ma'idatin kar ya kuskura ya zauna akan wani dining table wani teburi kafaki da ake ɗaura abinci wanda wannan teburin yudaru alaiha alkhamr ana kewayawa da giya a cikinsa ko da fanaman kaza za ka ci amma yana gittawa da giya akan teburin karkaje ko da restaurant kun gani ballanta na wani bikin kawa ko end of the year party ko wani graduation wane ne a ce aida abna a ciki tunda akwai yan kace da zangon katab akwai kuma yan samina ka da kar a hada kowa a kawo wanda zai sha ya dauka. Akwai musulmin da zaka je gidansa a fridge din shi har da giya, aka ce subhanallah, ce saboda ina da abokai ne kristoci dan su ma sun zo su samu abun sha. To ai innakum idan mithluhum, kaga mai irin su kenan. Baka san ana sabo Allah kake tashi a wurin ba malaiku na lissafi har da kai cikin masu sabo. Wa la ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum, ko a wani wurin Allah ce fala taqudu ma'ahum, kar ku zauna tare da su. Da Allah ya fusata a kashe ce innakum idan mithluhum, wallahi ko ba ku tashi ba to kun zama iri daya da su. Kuma yace Allah sai hada munafikai da kafirai a wutan jahannama gaba daya su. To kaga ba a zama irin wannan wurin. In sun ce me yasa ka tashi kace kai musulmi ne, ba shikenan ba? Shikenan kai musulmi ne, addininka bai koya ma wannan. In za su zage ka su ta zagin ka haka alhamdulillah, wanda zai so ka ya so ka a haka shi ma alhamdulillah, amma kai dai musulmi ne. Kuma za a je kiyama za a bambance zare da abawa. Abu na farko da za mu amfana da shi, abu na farko da za mu amfana da shi ga ƙarshen wannan hadisi, malam ya ce bayan sun ka an kawo wannan hadisi, lallai za mu fahimci cewa namiji abin tambaya ne game da matansa, kuma za a yi masa hisabi a kan wannan ranar alkiyama. Za a yi ma maza hisabi game da matansu, ya suka kula da bayancinsu da shansu addininsu fa, ya suka yi da shi. Da haka maza akwai aiki, Allah ya taimake mu. Abu na biyu shine tsayuwan namiji akan ɗawainiyan iyalinsa da matansa, yana nuna alamar mutum ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe. Duk mutumin da ke kyautata ma iyalan shi, to da alamar imani a tare da shi. Don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe a cikin hadisi, kenan ashe in dai imaninka mai kyau ne, to ba za a ga matanka da ƴaƴanka a wulakance ba, alhalin kana da iko akan abin da bai kamata su wulakanta ba. Haka ne ko? Yawwa. Abu na uku, wajibi ne akan mace ta taimaki mijinta akan ɗaukan ɗawainiyar da suka shafe ta ita kanta, ta taimaka masa akan abin da kar ya zo shi kuma ya halaka. Gaba ta 23, malai ya ce ghuddi basaruki amma haramallahu alaiki, ya ke ruwa musulma ki runtsa ganinki, ki sassauta ganinki. Ba ana nufin damtsa ido ba ko? A'a, sauke ido, kar a zanto mai yawan kalle-kalle. Ki riƙe ganinki daga abin da Allah ya haramta a kanki. Malai ya ce an abi sa'idin al-khudri, an karɓo daga abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu, Allah ya ƙara yadda a gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, yace la yanzuru rajulu ila auratir rajuli, kada wani namiji ya kalli al'auran dan uwansa namiji, haramun ne. Walal mar'atu, haka nan ita ma mace, katte dubi ila auratil mar'a, zuwa ga al'auran ƴar uwanta mace. Wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid, kada wani namiji ya rufa ya lulluba tare da dan uwansa namiji a mayafi guda daya. Gauraye aji da kyau. Wala tufdi al-mar'a, haka nan ita ma mace, katta lulluba ila al-mar'ati, tare da ƴar uwanta mace, fi thawbil wahid, a tufa, ma'ana a mayafi guda daya wurin kwanciya. Za mu amfana da abubuwa kamar a ƙarƙashin wannan hadisi, haramun ne mace ta kalli a auren ƴan uwanta mace a hali na zahiri ko kuma na ma'ana, ko da a hoto ne ko da a waya ne, an gane ko? Haramun ne. Na biyu, mun fahimci haramcin gogayyar jikin mace ga ƴan uwanta ko ta bacci tare da ita a cikin mayafi guda ɗaya. Addinin musulunci ya hana wannan, sai mu kiyaye. Na sha samun tambayoyi akan ƴan matan da iyayensu maza ke shimfiɗa ɗaya su kwanta da su, wai suke su kwanta tare da su. Na samu wannan tambayoyi ni dai a garin nan, ina ga sun kai nawa ban sani ba. Mene suke cewa ya halasta saboda babansa yana da tausayi, ka Allah ya fi shi tausayi kuma ya ce a raba. Ba shi kenan ba? mun fahimci nisantan wuraren fitina musamman ma wurin da ke tada sha'awan mata. Wannan hadisi ya koyar da mu wannan, an ce kar ku je da mata ke nuna tsaraiki, ko saboda fitina ne. In mutum ya je zai iya jawo ma kansa abinda kuma zai nitse, kaga mutum shi ya jefa kansa a cikin fitina kenan, kuma Allah ya hana mu wannan. Na hudu shine mun fahimci wajibi ne mace ta rufe al'auranta ga mutane kar su kalle shi, dan gashi an ce kar mace ma ta kalli mace ya uwarta, kun ga wannan ya nuna karfin wajibi. Sannan kuma mun fahimci wajibi ne, haramun ne, wajibi ne mutum ya kame ganinsa daga kallon al'auran mutane. Abu na shida, mu'amalan mace da ƴar uwanta mace ya takaiti da wasu ladubba na musulunci wanda ya zamto dole a yi kwalliya da su a kiyaye su. Ni na san shagon da ina irin jakan da mata suke yi na aure din nan, mai kaman paperback suke ce mishi ko me, to ni na san gurin da wani ya je ya ga wasu hoton wasu an yi musu shago ne na printing, kai ma takaice muku tunda wurin bai nan, nan wurin nap club ne, shagunan da aka rushe su na nap club. Wallahi a wurin wani ya shigo da abokin shi, abokin ya ce ya rantse da Allah sai ya nemi wannan mata, bai kuma santa ba, ya dauki sunan, ya dauki date din da aka yi auren, ya yi tafi ya dauki namban wayan wanda suka yi printing din jakan, ya je da sunan zai kai musu aiki har sai da ya gano. In takaice muku dalilin sanin shine auren ne ya mutu sanadiyan wanda ya ga hoton nan sai da ya je ya zina da mata. Ya rage na ku, in za ku yi kuma sai ku yi ta ci gaba. Abin da ya faru ke ne. Abu na bakwai, ƴan uwa musulmi, an haramta mace ta shiga salon wurin gyaran gashi irin nasu na mata, inda ake bayyana tsaraici a cikinta. Shi ya sa kuna da ƙalubale mai yawa, ya kamata a ce kun buɗe naku na kanku. Kun buɗe naku, ku da kuke da tarbiya da sana'a, sai ku inganta abun. Inda ake zuwa a yi ɗin me a ciki, sai ki je ki gani. Wani ƙyale-ƙyale da kayan soɗi ke kai su can, ki gani. Ko kin fi ƙarfin abin, ki yi shi ko da ta'abbudan don neman lada a wurin Allah. Tsiyan da ke jan hankalin mutanen sai ki sa shi cikin alkhairi. Me ya suke a ciki wanda za ku iya? In ba ki da ƙarfi, ku haɗu ku buɗe naku mana. Wanda kawo kaza an kawo kaza, mu tsara ni abin da aka samu, mai haƙuri mu raba abin da ya sawwaka, aƙalla mu share ma mata hawaye. Yanda ya kamata ku karanta likitanci, ku tsara mutuncinku a lokacin haihuwanku da al'aurarku, har irin waɗanne ya kamata kuna da su. Inda ake gogoriyan zuwa me a cikinsa, sai ku ɗauko, sai ku yi, ko kuma sai ku kishi ku je wurin naku, ke kuma ki inganta sana'anki. Kar a je wurin Esther a ji ƙanshi na tashi, a shigo wurinki sai an rufe hanci. Dan kun din da bai wuce 500 ba ki canza shi ma duk wata, amma sai a samu kun har ya cinye kina jamma mace gashi, Allah ya gobe ta dawo. Duk wani kyale-kyale da ake yi, ki sa dan esin nan, ki sa dan kaza waye ki yi, amma an ta shigo zaki mata ki ce bismillah, kuma da wata an bude mata kai ta gaba ki sa no enter, a rufe ba za a shigo ba, sai dai in a jira in an gama wata ta shigo. Kuma ko mace ce kika ga alamun baki natsu da ita ba, kar ki dauke ta aiki taimaka wasu aiki, saboda akwai mata yanzu wannan maɗigo yawa a cikin mutane. Na je samina musamman aka gayyace ni, sai da na je jigawa na yi a kan wannan maɗigo ɗin. Binciken da na yi a kan abin ya ban tsoro, kuma abin da na ji bayan na gama lakcin hankali ma ba zai ɗauka ba. To akwai agent ɗinsu yanzu da suke ɗauka su tura su a je a gazmace kaza, a yi bayanin kaza, a kawo kaza. To duk wanda ba ta da tarbiya ma kar ta zo miki wuri. A hankali za ki ga Allah zai ma abinki albarka, kuma za ki ga mutanen kirki za su zo. Kuma aka gane ki da nagarta, shi ke nan wannan goodwill din ya fi miki da wanda kike tsammani. Nan gaba ko dutse kika hau za a bi ki, in dai an aminta da ke. Saboda haka ƙalubale gare ku, na tsaya nan don muku bayani ne. Ya kamata ku share ma junanku hawaye, bai kamata kuna da yawa ba amma ku zama tsintsiyan da babu shara. Ga kunan da yawa ku kusan kashi 100 ba daya, 99 cikin wanda suke zaune a wannan misali duk musulmai ne. To me ya gagare a samu wuri na tarbiyya? Duk islamiyyun mu cike suke da mutanen kirki, kullun saukan Qur'ani ake yi. islamiyin mu kullun yayi dalibai ake 100 kaza 40 50 to in an yi qur'ani a zuwa yi aiki da qur'ani ku yi tunani yanzu to kuna da initiative mai kyau akan irin waɗannan Allah ya ba ku iko kuma ya sa muku albarka a ciki na takwas shine haramun ne mace ta shafi al'auran ƴan uwanta mace ko da ko ta bayan safa ne ko na abu makamancin wannan matakar ba lalura ne mun san da lalura asibiti da sauransu ƴan uwa musulmi na 24 malam yace yayi masa take da cewa la yamna'uki haya'uki min ta'allumi umuriddin kada kunyanki ya hana ki koyan al'amuran addini da suka shafi rayuwarki kada kunya ya hana kiki koyi addini malikan ummu salama an karbo daga ummu salama Allah ya kara yadda a gare ta qalat sake cewa ja'at ummu sulaimin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ummu sulaimin ta zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fa qalat sai ummu sulaim ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna allaha la yastahi min alhaq Allah dai baya jin kunyan gaskiya ma'ana abun da kunya amma tun da gaskiya ne zan daure in fada maka tana shimfida don a gane ba farashin kunya za ta yi ba so take ta sayin da za ta buta mu Allah fa hal 'ala almar'ati min ghuslin idha ihtamalat shin wajibi ne ga mace ita ma ta yi wankan janaba a yayin da ta yi mafarki قال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ان الله تعالى ده امين شاء الله ثبت ا غري شي يچي متا اذا رات الماء تبس واجبي ني تي وانكا اذا حتى روى معنى مني كون قال الرسول صلى الله عليه وسلم نا غيا مكو ابا ينا قيامتن فدين دو وتا كلمه ودا تكي ده قرانچين تربيه ا چكينتا كيسا نن سي يچي الماء اما ايت تا غانا اي مي يكي نفي تندا تا زو ده كنيا سي بتا كان كنيانتا Allah ka kara mana kunya. Fagaffat Ummu Salama. Ummu Salama iyalin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana wurin. Kuma a gaban ta Ummu Sulaim ke tambaya. Fagaffat Ummu Salama. Sai Ummu Salama ta sani mayafi ta rufe kunyanta kai wanda ta bada mata. Misali. Amma ba haka bane. Ta ani wajaha tana nufin ta rufe fuskanta ita ma tana so ta ji amsa amma dai tana ga kaman tambayan ta yi nauyi da yawa. Wa qalat ita ummu salama din sai ta rufe fuska ta dukar da kai ita ma tana jin kunya za ta yi nata tambaya sai ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam awa tahtalimul mar'a ita ma mace ta kan yi mafarki ne kaman yanda maza suke yi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata na'am haka ne mata ma suna mafarki kaman yanda maza suke yi amma taribat yaminuki saura ka dan hannunki yi wadi larabawa na irin wannan maganar kace kash kun bance maganar yanzu har kai ka kasa fahimtan kaza fadima yushbihuha waladuha to da menene ma ke sa daye kama da mahaifiyarsa ai daga hakan daga cikin a cikin surata Ali Imran da yawa daga cikin ayoyin da suka sauka daga farkon Ali Imran har zuwa kusan aya na 60 da wani abu suna ba da amsoshi ne ga Yahudawa a bisa tambayoyin da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin tambayoyin da suka yi masa sun tambaye shi me yake sa da ya kama da mahaifiya ko ya kama da mahaifi ko me yake sa haihuwa ya zanto namiji ko mace yace duk wanda ya riga ya wurin isar da ruwansa a lokacin kwanciyar aure to da kan biyo jinsin sa ne kun gane ko to kamar haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa haka kamancece ne ya kan zo shi ma a makamancin wannan to dan haka dai da mu fa'idanci da abubuwa kaman guda tara a cikin wannan hadisi na farko yana daga cikin hankali da sanin ya kamata mace a ga gabanin ta tambaya ta yi wani shimfida da ke mene nuna kariya ga tambayar da za ta yi wanda zai tsare mata mutuncin ta a cikin tambayar ta amma fa kowanne suna da ɗabi'a su ko haka ne yanzu kan wurin mutanen musaffatawa Allah ya ƙara lafiya da tsawon kwana tambayar da zakai a nan shi ba sakkwace zai ma tambayar da sai ka dauka rashin kunya yayi amma al'adar shi ba rashin kunya bane dan dai ganka kofar gida ce ina ubanka kaga ana wani ne ce gaskiya ni dai ba dai ubana ba haka ne amma shi a can shine daidai kamar kace da Allah ina mahaifinka yake an gane ko Allah ya kara ma professor Mansur sauko ta lafiya da tsawon kwana wata rana ya ga ya ce mu sauko ta ina cikin wanda ya ba su takarda su gabatar ina cikin gabatarwa sai nake kwatance da wani dan shi'a mai yawan shekaru wanda ya barna da yawa a ban kasa da na tashi sai na faɗi wata magana da ya faɗi ya ƙarya a cikin ta sai nace amma mutum kaman wannan a ce ya ƙarya dattijo kun ji kalmar dattijo kamar wannan gaba ɗaya hall din kawai sai ya mutu soho soho dai wakka wakka ga ma dattijo Allah ashe kace da tijo kun ga mu anan kace da tijo kana dauka shekaru kawai a'a amma asalin kace da tijo mutum kamanni me sanin ya kamata me abin da ya kamata ashe kamata ya ce tsoho kaman wannan mana na iya samun tsoho amma mutumin banza amma duk wanda ke da tijo ne to ba mutumin banza bane ni kuma sanya ta nayi da tijo kawai da takaddu a hannunsa haka suka rinka mun da takaddun tsoho na tsoho na nace to Allah ba ku hakuri da gaskiya aka san Allah ya sa da kyau masir ya ji wannan ko malam jabir tuba nake yi abu na biyan wa musulma mace tana kama da namiji a wurin hukuncin mafarki da wanka da abinda namiji ya gani ma dama ya tabbata shine yana nafiki abinda nake so muku matashiya da albishir anan shine ina so mu shirye wata daura wanda za a karanta littafin risalatun fi dima'i tabi'iyya lin nisa na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen wani littafi ne wanda ya share ma mata hawaye akan duk abin da ya shafi jini da haiza da wane ne Malam Uthaymeen ya tattake wuri matuka ya kai tura bango ya gama muku komai a ciki to ina fatan insha Allah ta'ala ko Malam Nura Abu Abdurrahman in ya zo zai samu lokaci ina so a tsara muku dauran wannan littafin yana da matukar fa'ida saboda da yawan mata sun jahilci al'amarin jini sannan in ba mu same shi ba kila mu nemo Dr. Jamil Yusuf Zarewa daga Zaria sai ya zo Allah dai ba mu kwana uku ko hudu mu san yanda za mu yi dai a yi program din a dauka zai muku amfani kwarai da gaske saboda haka da faɗi wannan saboda na manta ban ga Malam Hamza ba amma na san insha Allah za a zanto cikin shiri in Allah ya dan mun yi kan azumi to za ku ji kuma sai bayan Ramadan kila ya zama muku goren sallah Allah ya ba mu iko kuma ya ba mu ararai in mun mutu kuma mun muku wasiya ku sai ku yi abu na uku shine a mafarkin mace shi ma kaman yanda mafarkin namiji yake mun faɗa sai dai an sani mata sun sani yanayin ruwan mace yana da bambanci da ruwan namiji matukar an tabbatar dai shine wannan to wanka ya tabbata mun fahimci abu na hudu daga cikin fa'idan hadisin nan shine kunya baya hana mutum ya koyi ilimi dan ta ce inna allaha la yastahi min alhaq abu na biyar ba a zargin mace dan ta yi tambaya akan abin da ake jin kunyarsa kun gane ko ta yi tambaya akan abin da al'adance an san ana jin kunyan irin wannan sai a ce wance kai ba ta da kunya ba haka bane gara ta san me Allah ya ce ta bauta mai yanda ya kamata akan ta je kabari da jahilci abu na shida shine ya dace duk wanda aka bijiro mishi da wata tambaya ta addini aka tambaye shi akan sa to kada ya bar wannan tambayar saboda kunya yace ina jin kunya amsa tambayar a duk lokacin da kake koyar da mutane abinda zaka sa ma ranka kana wakilta Annabi sallallahu alaihi wasallam kana fadin abinda Annabi yace a fada ne sai kai taka tsantsan ka fadi iya abinda Annabi yace a fadi shi kuma Annabi ya ce Allah ya ce mishi wa ma alayka illa albalagh isarwa nashi ne to duk abinda yazo baka sani baka ce mutane baka sani ba amma in ka sani kai musu bayani iya abinda Allah ya sanar da kai kada a ce akwai kunya bala ai bayani ba a'a gara a cire kunya a san Allah da aje ma Allah da jahilci Allah dai karban jahilci a duniya a matsayin uzuri kusan da wannan akwai abubuwan da wajibi ne musulmi ya san su kuma wallahi ko dan annabi ne je lahira bai san su ba Allah ba zai karbe su a matsayin uzuri ba
saboda Allah ya turo annabi shekara 23 yana koyar da mutane a cikin shekarun nan an fasa mishi kai an kore shi a mahaifan shi an fasa masa goshi an balla masa hakora an kashe masa masoyansa kuma har sai da yazo ranan karshe a hajjatul wada yace ma mutane fa hal ballagtu kuna ga na isar da abinda Allah ya daura mu suka ce wallahi ka isar sai ya nuna sama da yatsansa sai ce Allahumma fashhad Allahumma fashhad hasu uku annabi na nuna ya Allah kai sheda na gama kun gane ko to kuma ya rasu ya bar sahabbai 116,000 da doriya kuma sun fantsama akwai wanda ma a cikin daji suka mutu wurin kiran mutane zuwa ga Allah irin sa Abi Dharr al-Ghifari a daji suka mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya Abu Dharr ya zaka yin kaga mutane suna ga san gina gidaje shi dama bai san wadatar duniya kwata kwata shi bai ma yadda ka rike kuɗi a hannunka yau su kai gobe ba a'a kawai ka tafiyar da su wurin Allah in goben ta zo ka nemo su amma yau gare ka baka da gobe ya zara takobi ya ce zan yake su da wannan har sai sun dawo abinda Allah yake su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama takobin ya maida masa ya ce kai hakuri ko sun zama ƴan duniya kai hakuri har sai mun hada a tafki na ni da kai ma'ana mutane za su zanto ƴan duniya bayan sa kenan to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi zaka rasu kai kadai inda zaka mutu kai kadai zaka mutu wasu tawagan mu'minai su bakwai za su yi maka sallah haka ya gaya mishi ya ce kai kadai zaka rasu a inda kake ba wanda zai gani ya ce sannan wasu mu'minai su bakwai su za su yi maka sallah wata rana Abdullahi bin Mas'ud ko Abdullahi bin Abbas suna tafiya a cikin daji sai ga wani mutum makiyayi ya ce da su na ga wani mutum ya rasu a can a saman dutse shi ne mai koyar da alkhairi mai kaza mai kaza mai kaza na ga yayi kama da ku kun gane magana na ga yayi kama da ku irinku ne Allah ka sami kama da mutanen kirki ka kashe mu a cikinsu ka tashe mu tare da su ya ce ku zo ku gani Abdullahi bin Mas'ud na manta ko Abdullahi bin Abbas yana wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wancan hadisi yana zuwa ya ga gawan Abi Dharr ya ce Allahu Akbar manda Allah yayi gaskiya gashi yau ka mutu kai kadai ye kuka sannan sai ya murna aka ce me yasa ka murna ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu tawagan mutane bakwai za su yi mai sallah kuma ga mu bakwai ashe muna cikin mu'minai dan ya ce wasu mu'minai su bakwai ba tarin abokai da mutane ne burgewa ba fa a ce man of the people kowa naka ne a'a duk wanda ba na kirki bane kar ma ya zama naka ya kama gaban shi tsararrun mutane nagartattu na kwarai da zaka zagaye rayuwarka da su su taimake ka ka cimma abin da Allah yake so yafi alkhairi fiye da ka tara mutane a duniya ka cika duniya da sanayya amma kuma duka jabu ne in an kwankwasa ba mai son ka dan Allah ba mai sa ka dan Allah ba mai hana ka dan Allah wallahi bari in gaya muku duk inda zaka zauna ba mai iya cewa kai dan Allah ko ya hana ka ko ranka da so dan Allah ya ce a hana to wallahi ka nemi wurin zama baka samu wurin alkhairi ba ka samu wurin alkhairi ba ko mutum ne dai ba kasuwanci ko na biya da ko kyale shi in dai kana nemi wanda za ku tsira tare to ba wannan bane Allah kai mana tsari abu na takwas shi ne kunya na asali yana zuwa da alkhairi gaba ɗayansa kuma kunya bai zuwa sai da alkhairi shi yasa take cewa Allah baya kunyan gaskiya ya nuna su a ɗabi'a shi suna da kunya kenan mu je na 25 malai ce at-taharatu min aktharil masail al-murtabitatu bi hayatiki fala yasihhu an tajhaliha at-taharatu kinga tsarki min aktharil masail yana daga cikin manyan mas'aloli a musulunci al-murtabitatu bi hayatiki wanda yake da kulli yake da alaka da rayuwanki yake musulma tsarki na daga cikin manyan mas'aloli da suke kulli suke rataye da rayuwanki fala yasihhu dan haka nan baya halatta an tajhaliha da ki jahilci al'amarin tsarki a musulunci duk abin da zaki rasa sani kar ki kuskura baki sanya ake tsarki ba a matsayin ki na musulma malam yace an asma an karbo daga asma radiyallahu anha Allah ya kare da gare ta qalat take cewa ja'at imra'atun wace asma'u ne wancan asma'u binti abi bakarin Allah ya muku albarka kun san me yasa na tsaya saboda malamai suna cewa duk mace indai ana so ta iya amfanan musulunci da musulmi indai ana so ta yi nagartar da amfaninta zai fi karfin kanta har musulunci alfahari da ita to kar a yadda ta mutu ko ta balaga ba a karanta da ita tarihin Asma binti Abi Bakarin ba kun ta yi tace Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata tana da mayafi guda biyu a aljanna an aje mata ko saboda hijiman da ta musu sanda za su yi hijira shi da Sayyidina Abu Bakar zatil bitaqain fil janna haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mata to suka ce in namiji ne kuma kar a kuskura ya balaga ko ya kai ya mutu bai san waye Mus'ab bin Umair ba saboda duk alkhairin duniya da musulmi zai yi rayuwar Mus'ab yayi summarizing dinsa sannan duk alkhairin duniya da mace za ta kawo ban kasa Asma binti Abi Bakar rayuwarta yayi summarizing ya ije mata in dai kin san ta to kin san hanyar aljanna in dai kin san ta kin san hanyar aljanna amma ayu bi salil zalimin badala kana dage an fim wata san santa wallahi sun santa ko muryanta suka ji sun san amma ba san Asma binti Abi Bakar ne ba su san ibadanta ba ba su san tsoron Allah ta ba su san tsantseninta ba ba su san amananta ba ita ce fa da Sayyidina Abu Bakar suka fita da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga gida sai Abu Ja'al suka zo suka buga kofar gidan ta bude kofa suka ce ina mahaifinki tace baya ne ina Annabi sallallahu alaihi wasallam kun san su ba su kira shi haka ba suka kira shi da sunan da suka ga dama tace baya nan kun gane ko sai Abu Jahl ya sa gefen hannunsa ya buge fuskanta sai da ta haɗe da abu ta baki jini ya dinka zuba ta gefen bakinta tai shiru budan bakinta sai ce makaryaciya sai aka ji ta fashe da kuka an ji mata rauni jininta ya zuba amma hankalinta bai tashi ba amma jefa mata kalmar makaryaciya sai aka ji tana kuka tace na rantse da girman Allah na fi karfi in yi ƙarya ko zan rasa rai ni in yi ƙarya tace wallahi na fi karfi abinda na faɗa haka yake kuma na fi karfi in mu wani ƙarya na san Allah yana ni wannan tace Asma'u kaɗan daga gare ta kenan yau nawa ne suke ƙarya don su ci abinci wata ta shiga adashi ce ta lallaba a bata kwasa na biyu munafika kuma guduwa za ta yi haka ne wallahi haka ne haka mutane suke tun ana waya tana da Allah a hakuri wallahi albashi ne dai an dan mana rabi kun san corona alhalin ƙarya take kuma ta shigo tace za ta aurar da ƴa kayan daki tana dan hada kayan kitchen ne mijin ya gama lashi da ƙarzan Allah ka ta ji kunya idan duniya tana so ta gama hada kayan kitchen kuma ƙarya ne ba wanda za ta aurar ana ba ta tun tana daukan waya a zo a ce to Allah ya isa tsakanin mu take tace yafi sauki mun ga dubu ta manta wallahi ran da aka saukar da ita a kabari da kaifi ta gefen dama dan ko babanki waye bake sa a rigingina ki ta baya bake wace ki ta kaifi za a ije ki Allah zai umurci kasa kuma ya haɗe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai kirjinki sun saba da juna waɗannan kasusuwan sai sun shiga junansu sun haɗe da mutum ina gaya muku a cikin wannan akwai sahabin da ya rasu sai da al'arshi ya girgiza saboda girman sha'aninsa amma da aka sa shi a kabari sai da haka ya faru da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kakkaban zunubai ne aka yi mai na karshe dan kare je gaban Allah da zunubi to ke kuma da zunubin kika shigo aka yi miki aka yake shiga uku shawara da ya rage ga mai shiga rijiya Allah ka tsare mu baki daya to haka wasu suke jahiltar sahabbai shi yasa mutane ba su da tsoron Allah inda za a san tarihin sahabbai kadai wallahi da yawan laifuka za a daina tarihin sahabbai kadai zai sa a daina laifuka saboda baka taba karanta tarihin su baka ji ka ƙara kusanci da Allah ba to ba san su ba lokacin su ba kotuna ba shari'o'i masu yawa kafin ka ji wani ya kawo ƙaran wani aiki ne me yasa saboda security su a zukatan su yake a zukatan su aka samu su security su ba a waje ba kowa na tsoron ya zalunci dan uwan shi Talha bin Ubaydillah in ya dawo daga tafiya dan kasuwa ne kudi yake ajewa a zauren gidan shi yace a gaya man Bilal ya shiga Madina din ya bada labari ga kudi nan ya tara mabukaci yazo ya dauka kwararo kwararo haka za a sa speaker ya ana daga sauti duk wanda ke da bukata Talha bin Ubaydillah yace je zauren gidan sa akwai dukiya to abin da zai baka mamaki shi ya aje ne dan kada wani ya dauka yaga shi ya taba taimakon wannan kun gane magana shi yasa ya aje a zaure dan kar ma ya gane shi yayi maka koda kun hadu gobe to haka abun ban mamakin da yasa na ga muku wannan su kuma in suka shigo zauren gidan ba wanda ke daukan fiye da bukatun shi wallahi da zai aje miliyan 1 wani ya zanto kudin nefa ne yasa aka ce mai mutunci amma yana da abinci yana da komai kudin nefa 4500 ya koro shi wallahi ba zai dauki 4600 ba ko miliyan nawa ke wurin iya bukatar sa zai dauka har wani sahabi kan kallo wani yace dukiyar na da yawa ka kara mana wani aika man kana da bukata sai yace a a ban san ko wani zai zo dan uwa na musulmi yana da bukatar da tafi nawa ba kai in shiga hakkin shi in dauki nashi to haka ke sa har lokacin asuba wata ranar Talha zai fito yaga sauran kudi a zauren gidan shi sai yayi kuka yace Allah ka san wannan dukiyar ta halal ce ba ta haram bane ina kaunanta ne yasa na baka ajiyanta ya Allah ya aka dawo min da wani daga ciki kun ga dabara ko ya kai ya yi fixin din kudin a account din da ya san ba zai taba rawa ba shine account din Allah to wannan kun ji dole muku nauyi to anan za ku gane cewa duk wanda Allah ya bashi aljanna ba kwanciya yayi ba saboda wannan Talha din yana cikin mutane 10 da aka yi musu alƙawarin aljanna tun suna duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya jero daga cike ce Talha wa Zubair bil janna da Talha da abokin shi Zubair ma har rasuwan su bin al-awwam a rana ɗaya suka mutu ma suka koma ga Allah manzo Allah ya ga abotan tai abota rana ɗaya ma suka shahada manzo Allah ya tsaya kan gawar sa yace jariya fil janna waɗannan makwabtan juna ne a gidan aljanna ni annabi na gaya muku ba kwanciya suka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala inna silatallahi ghaliya hajar Allah commodity kayan Allah yana da tsada ku tashi ku nema ala inna silatallahi aljanna wallahi karshen tsadan kayan Allah a baka aljanna Allah ka bamu aljanna dan tsarkin sunayenka ina muke na 25 ko malaika na asma binti an asma radiyallahu anha an karbo daga asma Allah ya kare da a gare ta kala take cewa ja'at imra'atun nabiy sallallahu alaihi wa sallam faqalat wata mata ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna'u ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ara'aita ka bani labari ihdana daya daga cikin mu fa tahidu fi thawbi takan yi jinin al'ada a cikin tufafi kaifa tasna'u ya za ta yi gashi jinin ya taba tufafinta ma'ana tana maganar ibada ko qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita tahuttuhu ai abinda za ta yi ta kankara jinin ta qrusuhu bil ma sannan ta murje shi da ruwa ta tabbatar da ta kwashe jinin ta sa ruwa ta murje wurin ta wanke shi wala tamdahuhu wa tamdahuhu kuma ta yayyafa masa ruwa wa tusalli fihi sannan ta salla a ciki fa'idojin da ke cikin wannan hadisi shine halascin mace ta yi tambaya game da al'amarin addini wanda ake jin kunyansa kuma ba a kirga wannan a matsayin aibi gare ta dan ta yi wannan tambaya tunda da aibi ne da annabi ya maida ta ya ce haba ke kuwa ya ina annabi his excellency kuma ki zo ki mu wannan irin tambaya sai ce a sai mata bayani saboda in ba tsarki ibada bai yi wa kar kai mamaki akwai mace da tayi shekaru tana ibada har yau bata ibada daidai ba saboda tun a tsarki take kwafsa dan haka nan a karantar kuma mata ku yi karatu abu na biyu shine wajibi ne a wanke najasa da ruwa idan ya taba tufa ko ya taba jiki tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta wanke shi da ruwa ko abu na uku shine ba sharadi bane ba san ya zamto sharadi ba a wurin wanke najasa a ce sai an wanke so uku ko so biyar ko so bakwai kun gane mallaka wannan saboda akwai wurin da aka saka wanke so kaza ko idan kare yazo ya lallaga kare ya lashi ƙwariyan tuwo ha za wanke so nawa so bakwai ana bakwai ma a sami kasa to kun ga shi a wannan na janaba ba sa adadi ba shi yasa malamai suka kawo wannan shi ba sharadi kawai an kai matakin da ana ga ya fita koda ana dan ganin launin shi inda an san ruwan yirin jaye shikenan abu na hudu da zamu amfana da shi ne muhimmanci da rashin wannan hadisi shine duk jinin da ya fita daga kafafe guda biyu na jasari ta gaba ko ta baya kun gane ko maza sukan yi tsargiya ake ce mai ko fitsarin jini wannan najasa ne an gane ko haka ko jinin da ya fita ta baya kila basur ko kaza shi ma najasa ne amma duk jinin da ya fita ba ta waɗannan hanyoyi biyu ba najasa bane saboda sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sukan je yaki su dawo an musu raunuka jina-jina ga jini a jikinsu kuma suna sallah ciki annabi bai hana su ba saboda bai fita ta wurin da al'adance yake fita ba ina fata an fahimci wannan yan uwa na 26 malai masa ke da cewa la tatadayaqi min al-hayd fa huwa amrun katabahu Allahu 'ala an-nisa fa'arifi kayfa tastathmirinahu la tatadayaqi kada ki kuntata min al-hayd saboda kina cikin jinin al'ada kasan ana zama da mata a lokuta biyu sai an dura da rayuwarsu da sanda suke cikin jini da sanda suke da juna biyu al'adan da suke yanayinsu a wannan lokacin ba shine asalin yanayinsu na halitta ba mafi karanci ana samun su da yawan saurin fushi to kai namiji ne ya kamata ka fahimci wannan karatu in ka tana fushi kar ka dauka wai an zuga ta ne ko a'a in dai a wannan yanayin take to akwai takuruwa da rashin walwala a tare da su wanda kan iya sanin da nan su fusata kai ma baka gan kana azumi ba magana ka danta sa ka fara dunkula hannu shi yasa ma manzo Allah ce kar kai zagi kar kai fada saboda ya san kai kanin mahaukaci ne a fusace kake kaji yunwa ana taba ka zaka yi elbo kun gane ko to su ma mata haka ne ko musamman in ma juna biyu ne suna ganin kai yanzu kai kawai wato ma walwalanka kake ka basu da jidali sun manta kai zaka sai rago kai zaka yi kaza kai zaka yi kaza duk da dai haƙƙin su yafi naka tsakani da Allah tunda an ce ai makuwa biyayya su uku kafin namiji amma dai duka tarayya ake yi to malam yace kada ki kuntata ki rinka jin damuwa saboda kina cikin jini ki ji kaman kin takuru a'a wannan wani al'amari ne wanda katabahu Allahu 'ala an-nisa Allah ya rubuta shi ya wajabta shi akan mata babban abin da zaki shine fa'arifi ki kokari ki sani kaifa tastathmirinahu yanda zaki ribace wannan yanayin da kike cikin jini din malika na Aisha radhiyallahu anha qalat an karbo daga nana Aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa kharajna la nara illa al-hajja mun fito ba mu nufin tafiya ko ina sai haji sai aikin haji Allah ka maida mu aikin haji ka kai wanda basu je ba falamma kunna bi sarifa a lokacin da muka isa wurin da ake kira da suna Sarifa wani wuri ne da yake kusa da garin Makka mana sun kusa shiga Makka tace hittu sai jinin al'ada ya zo mu ina cikin wannan yanayi a wata ruwayan ma kuka ta rinka yi saboda kananan shekaru fa dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gamashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo min injita tace wa ada abki alhalin ina kuka tana bakin cikin yanzu ta zo aikin haji ga jini ya zo karfa a ce a maida ta ko a ce ba za a yi da ita ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar mata da hankali ya ce malaki me ya same ki ke kuwa ya laki kuka kwantar da hankalinki anufisti jini ne ya zo miki qultu tace sai na ce na'am manzo Allah haka ne qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kokarin ya fara cire mata damuwar kafin ya gaya mata yanda za ta yi kun ga haka ake yi kar ka zo mu ce yana cikin damuwa ka jefa mai fatawa ba ni gane ba ko matsala ce babba kawai ka maida mai da ita karama ku fahimci wannan da kyau eh kwarai duk yanda mutum zai gaya ma damuwar shi ko ka ji hankalinka ya tashi a kanta in dai kana son wannan mutumin kai kokari ka nuna mishi ba komai bane damuwa sai ka ce ta to wannan kai wani to Allah ka tada hankalinka ko fa tashin hankalin ne sannan mai sauki ne aida kaji na wasu ma wallahi aka san wannan nafilan da Allah kuntar da hankali an muce wannan matsalan ma an gama kuma fa baka san yanda za a yi ma a wuce matsalan ba a lokaci fa sausauta mishi damuwa wannan alama ce ta hankali da sanin ya kamata kar mutum ya shigo ka ce kai inna sai kai baka fashe da kuka kaga shi zai mutu ke nan tun a lokacin ko eh kuma haka ko koyar da mutum zaka yi abu ka koya mai hankali wanda kaga ya shaku da wani abu na laifi karka hana shi rana daya wani abu ma sai ka dauko sunna annabi ibrahim ka sa a ciki ka shiga ciki kaman kana tare da shi yana yi ya dauka tare kuke to zai sake ma zuciya saurare ka sai ka fara zare mishi daya bayan daya da Allah zai hana mutane shan giya bai hana su rana daya ba sai da ayoyi uku suka sauka Allah na tatar rage ba abun kaifi sai da ya tabbatar da yanzu imanin su ya hayo sai ce to ku daina sai suka tsaya kan imani suka ce sun daina amma da a farko san da ba su da tirakun imani aka hana ba za su iya bari ba na fata kun fahimta to shi yasa sai ka ga hankali a wurin abubuwa ko gina mutum zaka yi ko da ba laifi yake ba a'a yanzu kana so ne ƙara matsayi Malam Hamza ya sani Al-Hafiz Al-Ramma Allama muhaddacin Qur'ani da yaje ya auro wata ita tantagar yan duniya ce abinta abin da yake rayuwa akai ita ba shi ke burge ta ba aka zo aka ja tafiya ce tafiya Allah da ya kaddara matan mutun kabarin shi aka dora aure na ran farko kawai ya wasa suratul baqarah shi ya miƙe ya ce mata bismillah nusalli mi salla ko sace eh yayi sai alola yana tashi sai shige bakara bakara koko a duniya babbace to fatin ana sallan na kafafuwan ta suna bude sai ta hade suri da to abunka da matashi shi kuma ina sai tilawa yake ya ja husani tun kanta na tsaye ta langwabar da kai gefe daya to wallahi dai bai ruku'u ba karshe sai ji ta cire hijabin ta ce oho kai kasa abin da ka jawo ma kanka in ka gama ta koma kan gada ta kwanciyar ta kun san me take nufi wai ba mai sallan darasi wanda ya sai aka ta wani jinjime man laifi yana neman yafiya wato nake da ka jawo ma kanka bala'i ni ba wani bala'i tare da ni yi ta sallan kan ka gama ma habi dukansu da laifi amma wake da laifin farko akaramakalla ya shek allama alhafiz ai ba haka ai malam sai ka zo a hankali Allah da ya halicce mu ma ya ce kulikal insanu dha'ifa dan adam na da rauni dan adam na da rauni in fa mutun na laifi goma ka samu ya rage daya wallahi ka gode ma Allah wallahi wallahi mutumin da ke laifi goma ya iya rage ɗaya sanadiyanka wallahi ka zuba ruwa a ƙasa ka sha kai mu Allah sujada godiya ka ci nasara a cikin goma ya bar ɗaya kun fahimci magana to Allah ya datar da mu da haka sai a ba hankali kada ji a ta jawo ayoyin wuta jama'a ba kullum ake jan ayoyin wuta ba in an zo wurin wuta ai wuta in an zo sauki ai sauki lallashi ai lallashi hakuri ma ai hakuri duk a wuce Allah ka kyautata ƙarshen rayuwarmu to annab sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata inna hadha amrun ai ke wannan jinin da ya same ki da na Aisha kwantar da hankali wani al'amari ne katabahu Allahu ala banati adam wanda Allah ya wajabta ma ƴaƴa mata na annabi adam faqdi ma yaqdi alhaj kuma karki damu faqdi ki aikata ma yaqdi alhaj abinda mai aikin haji ke aikatawa ki komai ghayra Allah tatufi bil bait sai dai kada ki dawafi ki duk abin da ake da aikin haji tawafi ne dai karki yi wannan sai kin yi tsarki qalat ita kuma da taji dadi sai ta karo mana wani ruwayan ta ce wa dhaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nisaihi bil baqar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ma iyalan salayya da sa da maza ne da sai miji kai kuma da me kake ma iyayen kalayya wani kawai nashi yake siya sai manta da su in Allah ya baka ko wani shekaran babu ne ka ce wannan shekaran naku ne amma inda hali kai mata kai wanda ma ke nesa ai mishi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sa ga galbe ga iyalansa kenan ya nuna ana iya tara fiye da mutum daya a dabban layya na sa akwai adadin sa mun taba yin karatun shi a bai ba sai mun koma baya ba fa'ida ta farko da zamu samu a wannan hadisi shine haila wani abu ne da Allah ya wajabta ma dukkanin mata da ya halatta. Na biyu shine hakurin mace aka abin da ya same ta na radadi na haila, kuma ta sani cewa Allah zai bata lada. Kun gane ko? Ashe tambayoyin da ake yawan yi mana da azumi cewa dan iya shan maganin tsaida jini saboda in samu ibada lailatul qadari. In aka zo wannan daurar littafin za ku ga tattaunawa da malamai suka yi. Asali kawai ki kyala dabi'ar ki yanda Allah yake. Ki tafi haka. Dacewa ake nema, kuma Allah da yasa miki yasa miki dacewa shikenan. Abu nauku yan uwa musulmi, mace a yayin da take tafiya ta tashi daga inda take ce tafiya zuwa wani gari, ba ta wadatuwa dole sai da mijinta, musamman saboda faruwan wasu abubuwa masu radadi na rai da za su iya samunta. Malaman shari'a musulunci sun nuna in mace za ta tafiya asali ta yi da mijinta. Da irin wannan matsalan za ta iya gaya ma dan cikinta ma? Za ta iya jin nauyi ko? Yanzu ɗanta zai shigo ya ce, mama kina jinin al'ada ne? Mijinta ne kawai zai sauƙin ya gaya mata haka, kuma ita ma shi ne za ta fi sauƙin sakin jiki ta yi magana da shi. To shi yasa malamai suka faɗi wannan, da kuma tsare mata wasu fitintunin da ba ta iya tsare ma kanta ba. Mata dai ba su cika son wannan fatawan ba, amma ku ci a haka wallahi. Allah ya ƙara muku imani. Na hudu, mahimmancin mace ta yi tafiya tare da muharraminta wanda zai tsaya a gefenta ya hana ta kuma ya umarce ta da wani abu. Abu na biyar suka ce mace tana tasirantuwa idan abu ya canza mata na ɗabi'a wanda kan zo mata kaman haila ko ɗaukan ciki. Da haka ya dace a irin wannan lokaci a mu'amalance ta da kula da kuma kiyaye saba mata a cikin abubuwa. Ina ga ko likitoci kaman suna da wannan ka'ida. Na taɓa ganin likitan da ke tamo wani namiji faɗa akan yana ɓata wa matarsa rai tana da juna biyu. Kuma wannan kun ga ya dace da shari'a kenan. Ya dace, ya yi mai faɗa sosai, don ina ga ƙarshe sai da ya ce ma matan za ta bar gidan shi ta koma gidan ƴar uwanta sai ta haihu ta dawo. Saboda yanayin da yake sa ta yana da hatsarin gaske. Wani ma fa in hauka ta motsa mai har dukan mace zai tana da juna biyu. Kaga wannan ba mutunci bane. Su kuma matan sai su kiyaye abin da suka san, sun san suna da maza har batu mace, sai ku bi su a hankali. Ku tuka su da yanda Allah ya yi. Allah ya shirye mu da mu da ku baki ɗaya. Abu na shida shine mun fahimci haila bai halin ihramin umara ko aikin haji, dan ya ce ta yi duk abin da mai haji ke yi. Sai dai kawai ba za ta yi dawafi ba ko? Abu na nawa, na bakwai, macen da take haila ba a hana ta aikata abin da mai haji ke aikatawa ba, sai dai haila ne kawai, a dawafi ne kadai ba za ta yi ba. Allah dai ya kai ku aikin hajin nan, kuma ya sa ma har ku dawo ba ku yi hailan ba duk ta ƙare. Abu na 27, malam ya ce la tutruki salatiki illa bi yaqinin mabniyun ala dalilin min ash-shar'i. Kada ki bar sallanki har sai kina da wani yaqini ginanne akan shari'ar musulunci. Malam ya ce an Aisha ta radiyallahu anha, an karbo daga Nana Aisha Allah ya kare da a gare ta, qalat tace ja'at Fatimatu binti Abi Hubaishin. Fatimatu diyar Abi Hubaishin tazo ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuwa wurin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi. Fa qalat, sai ta ce ya Rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Can da yake kada ki bar sallar ki sai da yaqini, yana magana akan mata da suke yawan jini ne. Kun gane ko? Masu yawan jini na lalura. To wannan Fatimatu binti Abi Hubaishin din ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce da shi inni imra'atun ustahadu, ni mace ce wanda nake yawan jini. Akwai matan da Allah ya musu halittar da ko abun hawa su kawo aka shiga gargada sai su fara jini. Duk yanda jikinsu ya yi motsi to sai shikenan sai su fara jini, ko wani yanayi, ko suka tsorata, ko wani abu makamancin wannan. To halitta ne Allah ke yin kowa yanda ya so. Ta ce ni mace ce wanda nake yawan yin jini. Fala adhuru, har a wayi gari wata ma ya je ya dawo ban yi tsarki ba, jini kawai nake gani. Afa ada'u sala, ya zan yi zan bar sallah kenan? Zan duk injinin nan nan shikenan ka zan ta zama ba sallah? Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce mata la, ba haka abin yake ba. Innama zaliki irqun,
ai wannan jinin da kika ga bai tsaya ba wata jijiya ce sanadiyar shi walaysa bihaidin ba jinin haila bane fa idza aqbalat haidatuki dan haka idan hailanki ya gabato yazo fa da'i salaki bar sallah idan jinin da zuba sai kika ga launin sa yanzu ya sauya kin san kina fara al'ada 24 galibi ga wata ko da biyar jinin na nan 24 na yi sai launin jinin ya canza sai kika ga rihin sa kanshin sa ko warin sa ya canza kaurin sa ya karu misali ko daga nan ai ta fahimci cewa wannan jinin duk da jini ne ba kalan najiya bane kenan ta san me haila ya zo mata to idan haila ya zo miki fada'is sala a wannan lokacin sai ki daina sallah kin san kina kwana uku ko hudu ko biyar ko bakwai sannan ya canza san da yake da bakwai sai kika ga ya koma irin jinin baya to duk kin san kin fita daga al'ada sai kuma ki dora da yin sallah to sai ce ki bar sallah wa idza adbarat idan kika ga ya juya jini ya dawo inda yake a da anki gabarin ki addamu shi wannan jinin kuma salli sai to sai ki sallan ki mana kin samu tsarki duk da dai a cikin jini kika yi ta rayuwa amma jinin nau'i biyu ne ba iri daya ba Allah ya kai mu a karanta muku littafin nan zai amfane ku kwarai da gaske mallaye ce yana daga cikin fa'idoji da za mu amfana a cikin wannan hadisi shine hukuncin mai al'ame jinin lalura da kuma rarrabuwarsa dama shi an san launin shi galibi su matan sun sani yakan zo ja ne sosai bai zanto irin jinin al'ada shi yana da tuhu yana da kanshin shi na daban sannan yana da kauri fiye da wancan mata sun sani maza ma ya kamata su sani saboda koyar da mata sannan mun fahimci cewa dukkan macen da wani abu ya saukan mata na addini wanda bata san hukuncinsa ba ya dace a kanta ta tambayi kanta ita da kanta ta tambayi wanda ya sani ko ta wakilta a tambaya mata kun gane ko tun daga shi ai nana Aisha na wurin amma Fatima binti Abi Hubaysh tazo da kanta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ya halarsa kenan da sai ya ce ku ki je wurin Aisha mana ita ta gaya mu kun fanci magana to sannan kuma ya halarsa din ta je ta ce mana Aisha da Allah ki tambaya mun kaza an shayin haka na uku kunyan mace bai hana ta koyan addinin ta mun faɗi wannan a baya na hudu a cikin hadisin akwai tarbiya da ake yi mata akan rukun amana akwai tarbiya akan rukun amana domin an daura ma mace ita za ta iyakance adadin kwanakin hailanta kun san da fitowar rana da faduwar shi ba kawai saboda lafiya da ganin haske bane ko li ta'lamu adada sinina wal hisab kusan shekara ta zagayo ku fidda zakka wata ya shigo ku yi azumi haka ne ko mun rabu da kai ka ci bashi zaka biya ni ranka da to yanzu rana ta fito ta fadi daya ta fito ta fadi biyu uku kace ga wata to uku yazo li ta'lamu adada sinina wal hisab yanzu shekara abu kaza kaza shekara abu kaza kaza raqumi yanzu ya kai shekara kaza za a yi mai zakka za a yi kaza to wannan yana ci sannan kuma akwai maganan haihuwa da mutuwan aure akwai idda mace tana idda in an sake ta haka ne ko me amfanin idda a tabbatar mahaifanta ya wofanta daga daukan dan wani a kai gidan wani to shi ma wannan dole kirga za a yi to a cikin hadisin an tarbiyantar da mace ta zanto mai amana saboda ita ne take da alhakin ce ƙarya ko ce gaskiya a nan in ta ce ya faru ba wanda ya sa duniya ce bai faru ba saboda a jikinta yake kun gane ko in kuma ta ce bai faru ba to ba wanda yasa kuma ya tilasta ta ce ya ba an gane wannan to shi yasa ake tarbiyantar da mace ta zanto mai amana kada ta ha'inci kar ta cuci kanta kar ta cutar da walinta aya dai muje to na fara jin battery low dan haka nan wannan yana daga cikin wa musulmi da haka ana so mace ta zamto mai gaskiya a cikin al'amura na biyar shine mun fahimci bambancin da ke tsakanin haila da jinin al'ada hatta ta fuskan gudanar jinin yana da bambanci ta fuskan yadda yake gudana su mata sun san suna iya gane bambancin su shi jinin lalura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga jijiya ne yake faruwa sabanin nan haila kuma daga mahaifa ne shi wankin mahaifa ne ko sannan kuma shi jinin haila yana da amfani mai yawa a jikin mace idan mace tana da juna biyu galibi baka cewa ba su amma galibi ba sa jinin al'ada yana na cikin littafin da nake so a yi muku daurin shi wannan jinin shi ake mai da shi ya zanto abincin dan tayin da ke cikin ta shi yasa suke cewa sun yi missing period sai su je su duba ko da juna biyu to daga nan fara tattalin dan tayi kenan haka nan ko bayan haihuwansu sun sani wasu su kwata-kwata ba sa jinin suna shayarwa kuma ko za su yi jinin yawan shi ba zai kai yanda in ba shayarwa suke ba saboda jinin Allah ke amfani da shi ya yi abincin ɗansu a ruwan nono ɗan ya sha ina fata an fahimci wannan a shar'ance haka yake likitoci ma dole za su tabbatar da wannan saboda ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abu na bakwai ya zama wajibi akan mace da take jinin al'ada ta wanke jinin da ya sauka idan jinin ya zo ko da yaushe za ta wanke shin za ta yi sallah amma ba sai ta yi alola ta yi sallah ba wajabta mata wanka saboda idan to akwai mushakka wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj mace tana da wasu iyakoki abubuwa da take sani na yanayinta a lokacin da take cikin jinin al'ada na farkonsu shine ya zamto tana da wasu adadin kwanaki ma'ana mace da take jinin al'ada ku kula da wannan da kyau mace da take jinin lalura nake son ce ba al'ada ba istihada jinin rashin lafiya duk lokacin da mace take jinin rashin lafiya halinta ba zai taba fita daga cikin hali guda uku ba kun gane ko ba za ta fita a hali uku ba na farko ya zamto tana da jinin yana zuwa mata a wani lokacin da bayan zuwan shi haila kuma zai zo kila jinin kan zo mata kwana uku hudu ya tafi kafin zuwan hailanta sannan kuma haila shi ma zai zo a lokacin shi kun ga wannan a sarari abinda kawai ta sani shine hukuncin jinin al'ajinin rashin lafiya wanda in ya zo za ta wanke shi duk sanda za ta yi sallah sai ta yi alula sai ta tsare shi sai ta yi sallah an gane ko wannan amma ba zai sa ta wanka ba ba kuma zai hana ta yi dukkan sauran nau'uka na ibada ba amma ta sani a lokacin jinin al'adar ta yana nan kuma yana zuwa shi ma daban kun ga hali na farko kenan wasu daga cikin su suna samun kansu a haka wasu kuma daga cikin su yana zuwa yanda suke iya bambance sukan iya bambance in yazo in al'adar su yazo jinin na canza kala in al'adar ya tafi sai jinin ya sake canzawa kamar yadda ne bayani dazu wasu kuma yakan zo musu a miƙe ba ma za su gane ya canza ko bai canza ba to waɗancan biyun ba mu da matsala da su ta farko dama dai bai zuwa tare da jinin al'adanta don haka ta san lokacin jininta da lokacin tsarkinta wancan na biyun yana zuwa mata a cikin jini amma yana canza kala daga lokaci kaza zuwa kaza ta san waɗannan tsakanin su ne lokutan al'adanta shi ma ba ta da matsala mai rikicin shi ne wanda yake zuwa bai canza ba kuma ya dauki to ita aka ce sai a kalli mahaifiyarta ya al'adar mahaifiyarta yake ko kuma ƴar uwarta da aka haife su tare wanda take mace ce sai a yi mata lissafi da ita jama'a kun fahimci wannan ba fiqhu muke yi ba Allah ya kama nan fiqhu ni ban iya fiqhu ba amma insha Allah wanda suka san fiqhu za su zo su yi muku Allah ya sa mu dace wai so nake yin 30 sai in shafa fatiha in zai yiwu to ko mu tsaya nan na'am gaskiya mu tsaya an samawa da yafi jama'a nan za mu takaita abinda za mu yi malam Hamza zai sanar to a takaice insha Allah ta'ala kamar yadda na faɗa dai don Allah don san annabi kar ku je ku kakkaba littafin nan kawai ku shiru ku ta hidiman biki ba ku kyauta mun ba ba ku taimake ni ban ku kai mun haka an yi karatun nan kuma duk an ɗauka ku nema a tuttura muku ta wasan ku yi muraja'a da shi insha Allah ta'ala za mu zo mu ci gaba kuma da mun zo ba wani gabatarwa kawai mun san da muka tsaya ci gaba za mu yi amma yaushe za mu ci gaba shine Malam Hamza zai yi bayani kuma zai sanar kenan hutun da za ku samu daga nan zuwa mu dawo na muraja'a ne ba na mantawa da karatun ba ku je ku duba ku saurari karatun da biranki ko fensirinki a hannu da abin da kika baki gane ba a na baya sai ki rubuta ki aje in an dawo karatu na gaba ki turo da shi za mu koma sai mu duba insha Allah ta'ala sannan kuma wanda ba su da littafi su kokari su mallaki littattafai ina jin karfin gwiwa na ga littafi a hannunku in na ga ba littafi a hannunku ni ma gaskiya zan daina wahal da kai da ina karatu kamar nan kashe kaina nan zo kawai ta muku a sharuwan tsuntsaye mu tafi haka kuma na san ku ba za ku ji dadi ba kuma ku ne ba ku amfana ba Allah ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alam daga dai
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sa ku amana da alkhairi kuma Allah ya sa amizanin kawa wa ayyukan sa sanarwa a jibuti kamar yadda mallaye fada za mu tafi hutu yau insha Allah sannan hutunmu ya wace rana lahadi ko so za mu dawo hutun ci gaba da wannan dauran ranar asabar mai zuwa insha Allah
asabar
eh kun ga insha Allah ya zo sati daya
afwan ina da tambaya wani mata zan mu tambayan ba maza ba wani lokaci yafi muku tsakanin safe da yamma yamma
girkiwa
ai wanda suka amsa ba su girki a gida ina so jimuriyar tsofaffi ne din muryar yan mata na ji abinda yasa na sa shi a yamma abinda yasa muka sa a yamma saboda na san islamiyo a rufe suke to za ku iya zuwa kun gane shi yasa amma da ana islamiyo ba zan yi da yamma ba to dan asabar sati mai zuwa muna da meeting din Mu'az bin Jabal ko na marayu ran lahadi to ba komai a sa
waje
amma dai afwan kare wuce kwana uku
eh insha Allah za mu karatu ranan asabar ko lahadi litinin iya abin da muka yi samu a cikin wannan kwana uku to insha Allah za a tsaya ba za a ci gaba da wannan littafin ba sai bayan karamin sallah insha Allah
to
sannan abu na biyu ana saurara abu na biyu bayan wannan dauran shi dauran wannan littafin ne zai tsaya daga sati mai zuwa amma muna da daura guda biyu kuma da za a yi na wasu littattafan banda wannan da daya za a yi daura akan sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam sifa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi wanda muna tunanin yadda za mu haɗa dauran ya zama na iyaye maza da mata duka za su iya halarta sannan akwai ɗayan dauran da za a yi shi har yanzu muna tattakewa muna tunanin ko mu kai shi can kwaro muke tunani amma ba mu gama yankewa da su ba tukuna idan mun gama za mu sanar da littafi amma shi dai wannan mun sanar da shi na so mu zo da littafin yau amma idan aka yanke ranar da za a yi daura za a sanar insha Allah da inda za a yi dauran da littafin wanda shi ma muna so a cikin kwana uku shi za mu iya karkare littafin domin muktasar ne bai da yawa insha Allah
shi ba bari sai an shiga sha'aban
eh shi ba yanzu ba sai an shiga sha'aban gab da azumi insha Allah sai a hada da wancan sai a yi insha Allah sai abu na gaba akwai kati na marayu da ake yanka saboda gudanar da al'amura na marayu da ake yawan yi wanda duk wanda yake da bukatar ya ga ayyukan da ake na marayu ko yana so ya participate a cikin ayyukan to zai iya bibiyan insha Allah da katin na hannun malam mutum zai iya kansu
yana wurin mata
mata ma suna da shi a hannunsu insha Allah tambaya ne okay to wannan dai sune a takaice sai a same ina da na baku na cewa ya zama da cewa dukkan hadisan da malai ya karanta mana anan an sanya su a aiki da Allah daga hannu ko za a yi wace ce ta dan sanya hadisan a aiki na ga hannu daya kenan duk yawan ku kenan duk wannan ta da jijiyan wuya da malin ke yi ya ta bahasi ya ta karatu kawai dai kuna ji ne kun bar karatun a cikin duniyar littafi kun ga akwai matsala kenan ko na'am babu to ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka
kai na ga shi kenan ko sai a maza kuma a je a daura girki insha Allah wato afwan ga accountin masallaci nan kuna gani Malam Hamza ya sanar da ticket din na Mu'az bin Jabal Foundation ne Mu'az yana ganin kowa ya san Mu'az ko kuma ayyukan ta da sanar ne a gare ku mun yi wani tsari ne da muke son mafi karancin kudin da ke sa a katin wayan ki iya ba maraya shi koda da sati ne sai muke wani ticket na naira 100 Malam Muhammad Isa shine chairman din mu na health duk marayun mu da suke rashin lafiya shike kai sa asibiti ina ga shekaran da ya wuce mun kai marayu zuwa asibiti bai gaza da 50 ko 70 ba karanci to kuma kun san duk yanda abubuwa suke akwai bukata ya zanto ba sai abiya ta so ta ce mutane kawo ba muna so mu samar da abin da ita gidauniyar da kanta za ta tsaya da kafanta to daga cikin kananan hanyoyi shine wannan katin muna son duk wanda yake da kishin gani ya ce maki abin da ake yi to akwai sa hannun mata na sani dazu mun yi esco meeting da wasu daga cikin su ma kuma sun karbi katuka yana wurin su so za ku iya karba gashi nan gudaddu abin da zaki iya naira 100 ne sama da haka dai duka za ku iya bayarwa wannan kuma masallacin da muke zauna ana bukata a canza carpet din shi ana bukata a canza carpet din shi an bude gidauniya ga asusun masallacin nan a jikin wannan Allah da ke baya wanda suke son bayar da gudunmuwa su kokari sai su sa a ciki ko kuma su kira lambar waya din kafetin da su sai an kudi da su bayar duka dai wanda suka yi Allah ya gani Allah ta'ala ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh